نبي وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya ta tabbata da Allah madaukakin sarki wanda ya tara mu a wannan masallaci mai albarka, kuma muka saurari muhadara gaba ta farko da malamin ya fara gabatarwa. Duk da yake muhadaran abu ɗaya ne, amma aka raba shi biyu. To kuma da shawara na za a ji da an tsaya daga kan mai muhadara ta farko, domin duk abin da zan faɗi ya riga ya faɗa. Yayi naci, yayi nawa, da kawai addu'a ya kamata a yi sallah a tafi gida. Kada in je garin in ƙarike in kuma ɓarke wa malam wani gigi wanda ya riga ya jinka. Ɓangaren mahadara na shi ne siffofin wanda ya kamata a zaɓa a addini da kuma rayuwa. To kuma ban ga abin da malam ya bari ba, ko kun gani? Akwai abin da ya bari a wannan topic din nawa, wannan da ya riga ya hada la iyaka kawai da na'am da amanan zai karbi tufikan kawai ya ƙarfi bayani da shi ke to Allah ya sa mu dace. Malamai sun ce Alkur'ani mai girma, kamar yadda muka sani, dama addinin musulunci yana da tsarin shugabancinsa, kuma addinin musulunci ya tsara wanda za a zaba. Kuma tunda addinin musulunci ya zo, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shugabanci mutane tsawon zaman shi a Makka da Madina. Zaman shi a Makka a matsayin shugaba na addini, zaman shi a Madina shugaba na addini da kuma daula. Saboda haka duk abin da ake bukata na tsari na shugabanci, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya riga ya gama bayyanawa. Ya ce bai bar wani abu wanda zai kusanta mu zuwa ga Allah, ya nisanta mu ya kusanta mu zuwa ga aljanna, ya nisanta mu da wuta, face sai ya bayyana mana, ya umarce mu da shi. Bai bar wani abu wanda zai nisanta mu da aljanna, ya kusanta mu da wuta, face sai da ya hane mu. Da gaske akwai tsarin shugabanci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda hadarin malam ta nuna mana, ya nada shugabanni, kuma wani lokaci ya nemi shawara, an ji ra'ayin mutane daban-daban, kuma ya ba da tsari da ka'ida yadda za a zaɓi shugabanni. A ka'ida, idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yadda za a zaɓi liman, a zaɓi kaza da kaza da kaza da kaza, to min babu aula irin wannan kwalifikasin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema a zaɓi wanda zai jagoranci mutane zuwa ga fadan Allah. To kuma min babu aula a ce a zaɓi irin wannan mutumin dan ya jagoranci mutane a kan wannan harka ta rayuwar duniya wanda ba ta karanta karya ba a kan lahira. To Alkur'ani mai girma a cikin waɗansu ayoyi guda biyu ya kawo waɗansu siffofi guda hudu na shugaba. Waɗannan siffofin guda hudu, ko da su muka takaitu da su, bayan siffofin da ake nema ga kowane mutum a kowane lokaci, shugaba ne ko ba shugaba ba, ya zama musulmi, ya zama mummuni, ya zama kaza, ya zama kaza, ya zama kaza, to akwai waɗannan siffofi guda hudu wanda ayoyin Alkur'ani guda biyu suka kawo su, wanda malamai suka ce waɗannan siffofi guda hudu siffofi ne na shugaba wanda ya kamata ya jagoranci mutane, kuma su ne siffofin da ya kamata mutane su riƙa duba a duk lokacin da za su zaɓi shugabansu, sawa'un ko da shugaba ne na daula ko kuma shugaba ne na addini. Misali, a cikin kissan Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam, cikin surar Yusuf din mun ji irin matakan da Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam ya taka har ya kai da ya samu matsayi a wurin Azizul Misr. Har Azizul Misr ya buƙaci ya ganshi, ya kuma ganshi daga ƙarshe sai ya ce ij'alni ala khaza'inil ard inni habibun alim. Ya ce ranka ya daɗe a bani kula da taskan ƙasa, domin ina da waɗansu siffofi guda biyu. Waɗannan siffofi da Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam ya faɗa siffofi ne ƙanana akan siffofin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi manya. amma bai faɗi manyan ba sai duka kanana. Meye dalili? Saboda matsayin da zai rike ana buƙatar waɗannan sukofin. Kun ga shi annabin Allah ne, manzon Allah ne, amma bai ce ijalni ala habainil abdi inni rasulun, sai ce ijalni ala habainil abdi inni hafizun alim. An tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne ya fi daraja, ya ce al-karimu ibn al-karimu ibn al-karimu ibn al-karim, babba dan babba dan babba dan babba, Yusuf dan Yaqub dan Ishaq dan Ibrahim alaihi salatu wasallam, bai faɗi wannan ba. Matsayinsa na nafaba sai ya faɗi al-hibd wal-amana, ya ce ni ne kiyayewa ne da dukkan abin da aka dora mun, musamman kuma abin da ya shafi tattalin arziki da dukiyar al'umma. Duk ƙasar da take so ta ci gaba a samu haɓakan tattalin arziki da walwala da jin daɗi, to sai an sami alhibu, sai an sami kiyaye dukiyar al'umma. Idan aka rasa kiyaye dukiyar al'umma, dukiyar al'umma ya zama abin watanda, ya zama abin rabawa, ya zama abin da ake kasawa, ya zama abin da za a shige guest house ko na local government ko na state ko a je wani wuri a federal parastatal a keɓe wani wuri a je a riƙa raba dukiyar gwamnati, to wannan daular ta gama mutuwa, ta gama lalacewa, ta gama rushewa, ta gama daidaicewa. Wanda idan mun manta ba irin abubuwan da suka faru a ƙasar nan kenan. An yi zamanin da gidaje a cikin gaskiya ɗin nan da gonan ganye, gidajen da lokacin zaman suka kama wanda idan kace an so kuɗi zai wuce wurin, daga leran lokacin zaman nan za a raba kuɗin lokacin zaman, daga leran lokacin zaman nan ake kasa kuɗin lokacin zaman, daga giyo lokacin zaman nan za a yi duk abin da za a yi, muna tare da waɗansu daga cikin ma'aikatan, za ka ce za mu je wuri kaza za a yi kaso. An yi wannan kaga ba mai aljibba, shi yasa lokacin da ƙasa ta fada a corruption ya zama ana wajen dukiyar al'umma, to ba abin da za a samu na nasara. Akwai waɗansu abubuwa wanda ya kamata a ce tun an wuce da su a Najeriya ba a magana su, amma har yanzu muna nan ba su fayawa, har yanzu babu abin da aka yi, sai yanzu ne ake ganin canje. Misali wutar lantarki, Nijar nan Nijar ba a ɗauke masa wutar lantarki sai Najeriya, amma Najeriya shekaru huɗu da suka wuce, biyar da suka wuce, ya muke da wutar lantarki. An kawo mana ruwa a gonmu, yara suke cewa ba su taɓa ganin ruwa ba sai su je su buɗe famfo ita zuba, saboda shekara 2016-2017 da suka wuce ba ruwa. Lafiyayyen ruwa ya dagara a umma, sai a riƙa iwa ruwa a kududdufi. Akwai lokacin da aka yi wani tsananin wahalar ruwa a wata anguwa a cikin unguwanni, wani rami wanda ake rufe mushen doki, wallahi wannan ranar aka ji aka kwakwale da ƙasusuwan mushen dokin, ake zarewa ruwa na gangarowa ta inda ƙasusuwan mushen dokin ya rufe, yana fitowa ana ɗiban ruwa, ana zuwa ana jinki ana sha. Ya kamata a ce ba matsalar wutar lantarki, ba matsalar ruwan sha a Najeriya ɗin arzikin da Allah maɗaukin sarki ya ba mu, amma ba a sami shugabanni masu kiyaye dukiyar al'umma ba. Sannan kuma alim ɗin da Annabi Yusuf ya faɗa shi ne masanin inda ya kamata a sanya dukiya a yi aiki da ita don amfanin waɗanda Allah maɗaukin sarki ya ɗora ma dauda kula da su, ya kuma ba da wannan dukiyar saboda su. Domin shugaba mai kula da dukiya ne, amma asalin dukiyar ba don shi Allah maɗaukin sarki kawai ya bayar ba, ya bada ne saboda shi da kuma sauran talakawa wanda za a yi masa aiki, don ba zai yi wace kowa sai ya zama shugaba ba. Shugabanci wakilci ne, idan aka baka wakilcin nan ka duba ina ne yake dacewa a sanya dukiyar al'umma don al'umma ta ji daɗi. Yanzu nan malam yake ambaton wannan waɗansu ayyuka na ci gaba waɗanda a yanzu ake yin su, mafi yawan ayyukan nan da malam ya ambace su an yi su ko dai shekaru 20 da wani abu ne da suka wuce, ko kuma an fara shekaru 20-30 da suka wuce, amma ba a ci gaba ba, aka watsar da su. Da aikin da aka ɗauko aka duba sai a ga an yi initiative ɗin shekara 20, shekara 30, shekara 40 da suka wuce,
amma me yasa ba a kammala ba?
Babu kiyaye dukiyar mutane, sannan kuma akwai abubuwan da ya kamata a ce an yi ma 'yan ƙasa, akwai ayyuka da ya kamata a ce an yi ma mutanen Najeriya, akwai inda ya kamata a ce an zuba dukiyar al'umma a wurin, da a ce an yi amfani da dukiyar al'umma an zuba su a irin wannan wuraren, to hakika su kansu wanda suke buƙatar su yi wata dan dukiyar al'umman da ba su yi ba. Saboda ƙasashen da suka ci gaba, misali irin Saudiya, matsalan abinci, matsalan abin sha, matsalan wurin zama, matsalan talauci ba matsalarsu ba ne. Saboda daular ta yi arziki, tana da dukiya inda kowa zai iya jin daɗi, yadda kowa zai iya more rayuwar shi. Duk irin motar da moda ce zai hau, za a saka lantarki ta. Dan nake ba mu labari, suna da wani tsari wanda idan kana buƙatar mota, za ka je a matsayin ka na ma'aikacin gwamnati ne kawai ka rubuta kana buƙatar mota shekara 10 kana biya, dan kuɗin da bai taka karaya karaya ba, kuma komin girman mota. Dan kuɗin da bai taka karaya karaya ba sai ka shekara 10 kana biya, saboda haka matsalan abin hawa ba matsalan ka ba ne. Matsalan wurin zama ba matsala ba ne. Komin ƙauye a Saudiya za ka ga ya fi garuruwan. Bayan kuma Allah Maɗaukakin Sarki ya azurta mu da arzikin da Saudiya ba ta sami irin shi ba. Duk abin da Saudiya take takama da shi bai wuce fetur ba. Mu kuma muna da abu ɗaya wanda ya fi mana fetur ɗin. Kun ga ba ƙaramin ni'ima Allah Maɗaukakin Sarki ya bamu ba, amma matsalarmu shi ne ba mu sami shugabanni masu amana da za su riƙe mana dukiyarmu, ba za su tace su handale ba, sannan kuma ba mu sami shugabanni wanda ko da suna da tunani, suna da ilimi inda ya kamata a sarrafa dukiyar al'umma don 'yan Najeriya su ji daɗi, to ba su samu muwafaƙa ba, ba su yi aikin da ya kamata ba, da matsalolin da muke fama da su da yanzu ba mu same su ba. Allah ya sa mu dace. Na biyu da na uku, na biyu kenan, sufofi guda biyu kenan ko cikin wannan aya. Aya ta biyu ita ce ayar Annabi Musa alayhi salatu wassalam da shi da 'yan mata guda biyu wanda ya zo iske a Madiyan, suna gefe guda, sauran mutane suna shayar da dabbobinsu a cikin rijiyar da suke shayar da dabbobin. Ya gansu gefe guda ya ce, ma ka kuku kuma, ya ce kuku me ya kawo wannan wuri, ga ku da 'yan mata mutanen kirki da ganin ku kama mu, amma kuma ga shi kun zo ku shayar da dabbobin ku ruwa. Kana ta nada fi hatta yasira da a'wa buna shaykhun kabir. Suka ce ga dalili. Daga baya Annabi Musa alayhi salatu wassalam ya shayar musu da dabbobinsu, kuma ya koma zuwa inuwa ya roƙi Allah, Allah maɗaukakin sarki ka aiko min da taimakon ka, ina buƙata. Daya daga cikinsu ta dawo ko ta ce, ina biya da ukal yadda ka ajara ma sa kai talaka. To da aka je me ta ce, qalat ya abati ta'jir inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin. Kace baba a bashi kwadugon kula da waɗannan dabbobi, kiwon dabbobi shugabanci jagoranci ne. Annabawa ma sai da suke kiwon dabbobi kafin su zo su kiwon mutane. Saboda haka wanda yake kiwon dabba zai sami experience da yawa na me, na kiwon da tarbiyyar al'umma. Aka ba Annabi Musa alayhi salatu wassalam kiwo, sai ta faɗi waɗansu siffofi guda biyu da ya cancanta a bashi wannan kiwon. Sai ta ce, ina kai wani sajarta al-qawiyyu, wanda yake cancanta a bashi kiwon waɗannan dabbobi shi ne mai ƙarfi. Menene ma'anar mai ƙarfi? Malam yanzu ya ambata mana harkan tsaro da aka samu, an yi wani yanayi, kowa ya san yanayin da aka shiga, wasu sun daina zuwa masallatan juma'a saboda tsoron kada ba mai tashi da su. Kuma an kabibiya zai kaman suna da gaskiya kila. Muna Kano ranar da ba mai tashi a kofar gidan sarki, muna kantin fari ranar da ba mai tashi a sa'a a wannan mummunan asarar rayukan da aka yi. Kar ka so ka ga irin tashin hankalin da mutane suka shiga a garin, musamman ma mu baki da mu san hanya ba. Da ƙyar Allah ya taimake mu muka fito da ƙyar. Amma yanzu wannan ya zama tarihi, insha Allah. Ba ƙarami ba ko? Akwai wata rana a masallacinmu, mun zo sallar subahi, sai wani muka ga wani mutum wanda ba mu san shi ba ya zo masallaci kuma a sahun da ba kowa ya zo zai kusa da shi sai koma ne kowa ya zo sai koma ne haka aka yi ta jiya baya wanda suka kan min hali suka tsaya a kusa da shi na tabbata da za a bi irin jinsu za a ji ne da ana kammala sallah kuma suka tashi suka koma ne sai shi mutumin ba sani ba ko kila yana nan anan dan nan anguwa ne sai ya ce assalamu alaikum jama'a ya ce ni direba ne na dawo daga tafiya ne na ijin mota na dan magaji naga idan na ce zan kawo tudun jukun to ba zan samu sallah ba shine na tsaya mai sallah tare da ku ga abokin tuki na can na gan shi malam sallah akwai wuta sai ya ce ah malam wani to ba dai masallacin sai aka kike da shi kowa sai murna ana jin daji ashe ba mai tada ban bane ko mai bude wuta da yake fota samu sai aka kuma kun aka gaisawa da shi wanda da ku ana gude shi wasu har sun fita wani saboda tsoro da kake ciki inda Allah madaukin sarki ya atamahum min ju'in wa amanahum min khawf Allah ya amince da mu kudi ba ku gani tare da kuma yanzu ba a lace kowa ba a makala ma wani abu wanda za a nuna cewa ana neman wani makami tare da shi ko wani abu nan kudi ba ku gani kwanaki da aka yi wani gagarumin taro na shugaban kasa a Maiduguri har sai da baya kuke da kafin samun mutane ruwa saboda aminci a tarawa wasu mutuwar suke saboda tsananin yawan jama'a kuma ba a kulle faru duk wanda ka ga ya mutu to ture-ture ne ko kuma ya zame ya faɗa aka take shi idan Allah madaukakin sarki yana nufin alkhairi ga umma to yakan ba su abubuwa ne guda biyu ya ba su natsuwa da kwanciyar hankali ya kuma amintar da su daga yunwa allazi at'amahum yu'in wa amanahum idan Allah na nufin sharri ga wata kasa yakan jarrabe ta ne da waɗannan abubuwan guda biyu wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'amillah dalla yake fa dhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi Allah ya dantana mana libasan ju'i wal khawfi a baya amma Allah ya yayi muna fatan sauran abin da ya rage Allah ya yayi duk al'umman da duk kasan da duk mai gidan da baya iya sana'anta abincin da zai ci a cikin gidansa sai ya kai ga sayowa daga waje alama ne na rashin nutsuwa alama ne na rashin wadata a ce ba za ka iya sa tukunya a gidanka a girka ba sai dai a siyo a waje kasan ba za a ce yanda zai wadatu ba a ce kasa ba za ta iya noma tattali abin da ɗan kasan za su ci ba sai an koma ana cewa daga wani nisan duniya a kwashe biliyoyin kuɗi tiriliyoyin kuɗi a kai ma waɗansu mutane waɗanda kasan da Allah maɗaukin sarki ya ba su bai kai kasan mu alkhairi da kyau ba amma a kwashe dukiyar kasa a kai masu kai ka san wannan ba ƙaramin ci baya bane kai ka san wannan ba ƙaramin koma baya bane to Allah maɗaukin sarki sai ya ba mu alƙawi ya ba mu alƙawi kawama bi kulli ma'anaha ya ba mu alƙawi a sama kuma Allah madaukakin sarki ya sake mana gamda kasar kun san ita jihar Kaduna tana da wani yanayi yanayinta ta yi kama da Najeriya ita kanta Najeriya ne mai zaman kanta matsalolin da Najeriya take fuskanta sai ga suna da alaka na kudda ko kuma iri ɗaya ne da matsalolin da jihar Kaduna take fuskanta da Allah ya tashi ba mu alƙawiyu a can sai ya sake ba mu alƙawiyu a nan shi ma mun ga abin da ya faru kwanaki akan harkar tsaro rikici ya kaure mu dawo nan kusa-kusa kan mu ne sama kamar yadda malam ya bayani ko a buga misali da abin da yake kusa mun san abin da ya faru ɗan kwanaki ba da jimawa ba da kuma yadda gwamna ya tsayin daka wurin ya tabbatar da tsoro da kwanciyar hankali a wannan jiha kuma aka sami tsaron aka samu kwanciyar hankali kowa ya gani an yaga a social media gwamna da kanka yana tara mota yana ina za ka ina ka fito cikin tsakar dare ina za ka ina ka fito to fito ka buɗe mana buɗinka mu gani ko da makami gwamna na jiha da kanshi ke wannan gwamna ya je inda ya san akwai kalubale za a iya halaka shi kanshi za a iya halaka mutane ba ya ta amma ya je ta rurin ya tinka rurin ya samar da tsaro tsaron da ba a taɓa samar da gare shi ba da ana samar da tsaro ne da jami'an tsaro shi kuma ya samar da tsaro da ni ya samar da tsaron da 'yan kalmomi ƙalilan waɗanda ba sa karatun karya ba tun daga wancan lokacin har ya zuwa yau ba mu sake jin wani duk an tiga ba saboda an sami mai sun tabbatar da su masu tada hayaniyar sun san an sami alƙawiyu inna khayra man ittaqat alqawiyyu amin alamin ma'ana al'amana in wa musulmi yanzu muna sanin inda dukiyoyin mu suke gudana muna sanin inda kudaden mu suke tafiya ana sanin irin ayyukan da ake aikatawa aikata kowa ana ji ba wani abu wanda ake yi amin a dukunkuna abu yi to waɗannan sufofin idan muka kalle su kwaya hudun nan da waɗannan ayoyin alqur'ani suka kawo za mu ga sufofi ne kyawawa wanda duk in aka samu shugaba ya siffantu da su to alhamdulillah rabbil alamin wannan siffantu wannan shugaban ya cancanci a ci gaba da zabansa ko kuma a zabe shi akwai hadisin sanan da Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma waɗanda suka bayyana wato siffofin waɗanda ya kamata a sanya su zamo jagorori su zamo shugabanni a cikin al'umma daga ciki siffa ta farko shine tauliyatu man kana ahlul wilaya wal hukm a sanya wanda ya cancanci yayi shugabanci ko ya jagoranci saboda idan aka dingina al'amari ga waɗanda ba su cancanta ba to a jira tashin kiyama abinda ake bukata ba za a samu ba nasarar da ake nema ba za a samu biyan bukata ba Abu Dharr al-Ghifari Allah ya kara masa yadda ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya rasulullah la tasta'miluni yace ya manzon Allah ba ka bani shugabanci ba ka bani gwamna cikin gwamnonin da kake nadawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya da aka fada shi yace ya Abu Dharr innaka dha'ifun yace ya kai Abu Dharr kana da rauni kowa da irin baiwan da Allah ya mishi kun ga Abu Dharr a tarihinsa kowa ya san taken shi ma shine za'imul mu'arada aduwwu tsarawat shine shugaban gwagwarmaya da fito na fito kuma makiyin a tara dukiya a kimshi a tsaraba matalakawa da wannan ya shahara ya kai ya komo ya zagaya ko'ina yana kokarin sai an raba matalakawa dukiyar da Allah madaukakin sarki ya ba al'umma ya ba daula amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin shugabanci yace kai mai rauni ba za ka iya ba idan ka san in aka baka shugabanci dan abin da bai saka karya ba zai baka tsoro zai razana ka ko kuma wanda kake tunanin ka zaba yana da tsoro shugabanci yana bukatan a samu mutum jajirtacce tsayayye kawai sai kai da kanka kasancewa idan aka baka jagorancin nan inda za ka je kana so ka shiga wani wuri talakawa ya ku bayi za su iya cewa ba za ka shiga ba da abin hawanka sai ka sauka a ƙasa ka taka da ƙafa kuma kasancewa eh za ka iya biya musu talaka maballaci kuma ba talakan arziki ba yana kaunan ka yana san ba maballaci dan ta'adda ya ce saukaka taka kafa kuma ka saukaka taka da Allah ina da'af din da yake wannan ina raunin da yake wannan
malam jiya sai da nayi wannan magana a masallacin mu jiya nan jiya ni na fita fili na faɗi suna kukura ta kauce kauce ina tabbatar ina alheri dan jiya dukula wani yawo ana ta yawo duk wanda ka gani a nan ba na shakka imanin duk mutumin da yake nan ku duk mutumin da yake nan ku ba na shakka imanin sa yaya za a yi mutum a hirar da shi a talbijin an masa tambaya akan yan shiya me ya alaka ka da yan shiya ya ce zan bincika zan bincika an ne kafa gwamnati zan bincika kuma na bincika kai ni na sani masu sojojin nan suna da kuskure ai wannan ba aikin su bane da da suka kware su sai su kira yan sanda su zo su kwace su dan sanda ne zai kwaci soja hannun dan ta'adda dan sanda ne zai kwaci soja da makami da komai a hantsar ta'adda amma saboda mutane su zama wawaye mawakata shekara lokacin da aka siyasar nan ku har shara da ita duk ka wata muke kowa ya kokare koma wajen Allah da imanin sa in mutun ya kuskure ya mutu ina tunanin cikin sa wai zai ci bai tunanin koma ga Allah lafiya lafiya kai cikin sa sai abin da zai sa wallahi ya kara lala ya gama lalacewa na ba koma ita ce ba gana assalamu alaikum sai hakuri don Allah ku yi hakuri ku yi hakuri ku yi hakuri
idan matasa suna jin goran fadi to iyayen mu sun fada Allah ya saka gare ni Allah shi biya sai sa majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da matasa da dattawa ne ko idan ba sa ma ka ba tafiya ba za ki ciyo ba Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Abu Dharr kai ne rauni yace kuma ita wannan shugabancin amana ne amana ne kun ga ba abu kace mai rauni a shugaba kenan saboda amana lokacin duk da yake so a bada ita akwai ɗan gutsurutso ma akwai ɗan kawo cikas akwai ɗan gunzugulu da ɗan tsurku to irin waɗannan mutanen kaga ana su buƙatar a yi sukuwa a kansu ko ana son a sukuwar sallah a kansu to idan mutum na da rauni yaushe zai iya yi zai yi musamman a ce ƙasa irin ta Najeriya wanda duk wani nau'in ta'addanci da ke shege idan kana so ka samu za ka iya samun shi a Najeriya to kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi kai mai rauni ne kuma amana ne wa innaha yawmal qiyamati hizyun wa nadama kuma shugabanci ranar tashin kiyama kaskanci ne da nadama sai wanda ya karbi shugabancin da haƙƙinta sannan kuma yayi abin da ake bukata aka dora masa aka wajabta masa wannan na daga cikin abinda nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa ana bukatan a sami ne a sami wajibi ne a wurin shugabanci a ba wanda zai iya ba wanda ba zai iya ba ba wanda zai zauna a ofis kawai sai da labarin da aka mishi ya ce to aje ai kaza ba baya iya zagayawa ya ga me ke gudana na biyu addinin musulunci ya koyar da duk lokacin da aka samu mutane kowanne daga cikinsu yana buƙatar shugabanci kuma duka mutanen kowanne daga cikin su musulmi ne kila ma mummuni ne kila ma kaza ne kila ma kaza ne to a zaɓi wanda yake a cikin su kamar yadda muka yi sa'a a wannan karan ba irin 2015 ba ne 2015 musulmi ne da wanda ba musulmi ba a abin da shugaban kasa saboda haka a wannan lokacin in ka ce me yasa ba a yi matsaya ba a wancan lokacin sai yanzu ne da musulmi za a yi matsaya amma lokacin da kirista da musulmi suka yi takara ba a matsaya ba to yana nuna cewa anta adallu min hadir ahlik jahilcinka ya fi jakin anguwan ku ya fi ka jahilci ya fi ka ya fi ka yi saboda a wancan lokacin ne kake bukatar a matsaya sai an ce maka kar ka zabi wani ka zabi wani a wancan lokacin a irin wancan yanayi amma a irin yanayin da ake ciki yanzu to nassin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya nuna sai an zabi wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ummun nasu aqra'uhum li kitabillah wanda zai shi jagoranci mutane shine wanda yafi karanta littafin Allah malamai suka ce ba ana nufin qira'a ne kawai ba tsoran tangimi da taqiqi da tafhimi da gunna da ba su yake nufi ba a bayan karatun za a ba kowane harafi yake zai sannan kuma da tsanin ma'anan abin da ake karanta da hukuncin da ya kusa domin su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karatun kawai suka tsare ake kiran su qurra'u ba makaranta ne kuma masana hukuncen alqur'ani ne girma da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan sun zo a karatu daidai ba na qur'ani sai aka ce wanda ya bi sanin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kaza sannan kaza sannan kaza kun ga wannan yana nuna mana cewa kenan ashe duk lokacin da aka samu musulmi guda biyu ko uku ko hudu dukkan suna son mukami daya to a wurin wajibi ne a duba ne a tantance in aka tantance har interview ake ma limamai ai interview in interview ya samu a kalli abin da suka yi a baya a kalli abin da suke alƙawari ko suka tsara za su yi a gaba sannan sai a ce to wannan shine liman da zai jagoranci al'umma shi wanda aka ce shi ba liman bane kuma an zo interview shi an wulakanta shi kenan an tozata shi ba a kaunan shi me aka yi an taimake shi ne don an ba wanda ya fi cancanta ya aikin shi kuma ko ya zama na'ibi ko kuma ya haƙuri Allah ya kiyaye hanya ba dole sai ka yi limanci za ka sami aljanna ba ashe a wurin shugabanci ma idan aka tantance aka ce wannan ya fi dacewa ya shugabanci ashe ba ƙiyayya ne daga ba ko kuma tsana aka yi wancan ba cewa ake ne ga wanda ya fi shi kuma mu tsari ne na addinin musulunci idan aka haɗu a zaɓi ne wanda ya fi ƙa'ida ne na addinin musulunci a wurin shugabanci a shugabantar da wanda ya fi cancanta ya shugabanci har wayo ne daga cikin abinda sunna ta kula da shi a wurin zaɓi na shugaba akwai hukum bari mu je tuzancen malamai game da abin da ya shafi shugabannin nan in an tashi zaɓa a zaɓi wanda ya fi dacewa tunda mun yi magana akan maganar dacewa ko da cancanta malaman addinin musulunci sun yi wannan bayani idan an sami shugabanni ko waɗanda suke neman shugabanci ya za a yi wurin zaɓar su malaman addinin musulunci sai suka ce misali Abul Hasan al-Mawardi Allah ya masa rahama yana cewa waɗanda za a zaɓa su shugabanci al'umma akwai buƙatar a lura da waɗansu sharuɗa guda uku yayin da za a yi zaɓen a lura da sharuɗa guda uku sharaɗi na farko su masu zaɓen su sami al'adalatul amma kowanne daga cikin su yaje a cikin rai shi tsakanin shi da Allah zai zaɓen nan ba don wani abu ba baya tunanin alaƙar shi da wanda zai zaɓa ko abin da zai samu ko wani matsayi da yake tunani ko kuma idan an sami nasara za a tafi tare da shi ya zama shi adali ne adali na cire dukkan komai da yake kallo ya je gefe guda ya dibi Allah ya dibi gaskiya ya dibi wanda zai amfana al'umma sharadi na farko kenan sharadi na biyu al-ilm alladhi yatawassalu bihi ila ma'rifati man yastahiqqu al-imama ala ash-shurut al-mu'tabarati fiha ya zama mutane suna da ilimin sanin wane ne ya kamata a zaba to kuma kun ga wannan ba dole bane mutane duk su taru su ittifaki ya zama kowa ya san wanda ya cancanta a zaba haka ne ko ba haka bane to ka'idan addinin musulunci ne idan mutane wani al'amarin addini ya taso suna buƙatan su san menene ya kamata a yi su koma zuwa ga malaman su fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun mutane ba zai yi a ce kowa sai ya san aikin da dan takara wani dan takara wani dan takara wani dan takara wani suka yi a da kuma suke shirin yi yanzu ba yanzu za a samu wasu keɓantattun mutane kenan wanda suka samu wannan su ne kuma za su haska ma mutane su ce to wani fa yaki wani ya cancanta ku zaɓa wannan shine abinda jama'atu zalisul bid'a wa iqamatus sunnah tai domin shugabannin nan sun fi mu hangen abinda ke zuwa yana dawowa sun fi mu sanin abinda aka yi baya sun fi mu sanin halin da ake ciki kuma sun fi mu maganin hango abinda zai gudana nan gaba insha Allah bisa haka shi saboda haka kun ga sharadi na biyu kenan sharadi na uku ya zamo ar-ra'yi wal hikma al mu'addiyan ila ikhtiyari man huwa lil-imamati asra wa bitadbiri al-masalih aqwam wa a'raf ya zamo akwai hikima akwai kuma tattaunawa da fitar da ra'ayi game da wane ne ya cancanta a dunkule a zaba da zama ya jagoranci mutane saboda shine zai kai su ga tudun tsira wanda duk a cikin muhadarar ma nan biya da su waɗannan abubuwa Allah ya samu dace to saboda haka idan waɗannan sharuɗan suka samu kuma aka yi ittifaki cewa ga wanda za a zaba alhamdulillah rabbil alamin Izzuddin bin Abdussalam Allah ya masa rahama shi ma yana cewa wadhabitu fil wilayati kulliha annaha la tuqaddamu fiha illa aqwamu an-nas li jalbi masalihiha wa jalbi mafasidiha fa yuqaddamu ala al-aqwamu bi arkaniha wa sharaitiha fa yuqaddamu fil aqwami bi arkaniha wa sharaitiha ala al-aqwami bi sunaniha wa adabiha yace idan aka zo wurin zaben shugaba ana gabatar da wanda zai fi janyo ma al'umma maslaha ne ya kunkude musu mafsada an sami shugabanni dan takara guda biyu amma ana ganin wane zai fi jawo mutane alheri ya kuma tunkude musu
sharri
a cikin ɗan takarar shugaban ƙasa wane zai fi jawo alheri zai fi tunkude sharri a cikin ɗan takarar gwamna wane zai fi jawo alheri zai fi tunkude sharri Izzuddin bin Abdussalam ya ce to irin wannan wanda zai fi tunkudewa ya fi jawowa shi ake gabatarwa akan wanda ba shi ba Sayyid Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama shi ma yana cewa wa yan baji an yi arqal aslah fil mansi kulli mansabi in kulli mansabi ya wajaba a san wane ne zai fi kawo gyara da ci gaba a kowane matsayi da za a zabi shugaba a kansa wane kun ku dubi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga karkata muqamai da ya dinga ba sahabbansa wadansu sai ba su shugabanci da jagoranci wasu sai ba su da karantar da alqur'ani wasu sai ce su suka fi kowa sanin ilimin halal da haram wasu sai ce su suka fi kowa sanin ilimin rabon gado wasu kuma sai manzo Allah yana gabatar da su idan an zo wurin yaki kowanne daga cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dace su specialization dinsa sai ya sa shi a wurin to haka nan ya kamata a diba a ga wane ne zai fi kawo ci gaba zai fi tunkuɗa barna zai fi kaza zai fi kaza da Ibn Taymiyyah Allah madaukakin sarki ya masa rahama dan uwa musulmi da ƙarshe ana nuna mana lokaci yayi da ƙarshe da ƙarshe mu sani cewa zagan nan kamar yadda malam ya gaya mana shaida ce kuma shaida amana ne wajibi ne mu bada amanar mu idan aka buƙaci mu bada ta saboda haka mu ji tsoron Allah mu zaɓi mutumin da ranar tashin kiyama idan Allah ya tambaye mu me yasa ka zaɓi wani kana da amsoshi gamsassu da za ka iya badawa idan kuwa ka zaɓe shi ne da tunani ba tare da wata hujja da dalili ba tunanin cewa da kai kana cin banza amma yanzu ta toshe kana son ka sake komawa angule ka koma gidanta na tsamiya kana so ne ka ci gaba da wandatsa da dukiyar al'umma kana so ne inda da kake zuwa karɓowa yanzu ka koma kana ci gaba da karɓowa domin babban surutu da masu surutu suke da ce ce kucin da suke shi ne ana yunwa mu kuma mun san mutane biyu ne suke yunwa ana yunwa kuma tabbas ana yunwa mutum biyu suna yunwa mutum na farko shi ne barawo mai ɗiban dukiyar gwamnati mutumin da ya saba a gidanshi lillahi alazim akwai mutumin da ake gaya mana na kusa da shi suka gaya mana ya ije naira miliyan guda a gidanshi saboda bayan nan idan masu zuwa gidanshi sun zo gidanshi sun ce yana nan an ce bayan nan in sun kira shi a waya zai umarni da dan rarraba masa abin da aka saba raba masa tun duk da bayan nan yana saudiya ya je kuma amma a rarraba masa abin da aka saba raba masa sai da ije naira miliyan guda kafin ya dawo kawai a raba wa mutane kuma albashin shi tsananin ta in yayi yawa ya kai 500,000 amma ya iya ɗiba mutane guda 12 ya tafi aikin hajji kuma ya bar miliyan 2 ko miliyan 3 ya ce in mutane sun zo a raba musu yanzu wannan da baya samun haka idan ya ce ana yunwa da Allah ba a yunwa ana yunwa mutum na biyu shine wanda ya saba zuwa irin waɗannan mutane yana ansuwa shi ma zai ce ana yunwa me yasa saboda dama shi kanka dama shi kallon ne alan dashi duk nasiha da umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi cewa mutum ya je ya wuce an ya tafi ba a duku ko ya je ya wuce doro a gadan bayan shi ya zo ya siyar ya biya bukatar shi ya bi mashi alheri da ya je yana tambayar mutane su ba su ko su hana shi to duk wannan nasihar shi a wurin shi ba ta daidai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba da shawara mai kyau ba ni ka bar ni da rikabi gidajen mahandama ina roƙo ina ana bani wannan shi su ne suke cewa ana yunwa kuma suke cewa ana cikin wahala kuma muna fatan Allah madaukakin sarki ya shirye da su ya gane da su mu ma Allah madaukakin sarki ya kara shirye da mu ya gane da mu kuma dan da muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki samu na cikin zanin ayyukanmu kurakuranmu da Allah shi ya fi mana Allah ya ba mu shugabanni na kwarai mun faɗi siffofi kuma na san babban gole sai magojin ƙarfe insha Allah malam zai ƙara jaddadawa kowa ya sani insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.